Jama'a masu sauraron mu barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alfa Radio sannan za a iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Sauraron mu kamar yadda kuka sani a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 5 ga watan Yuli na shekarar 2023 za mu magana ne akan yadda malaman makaranta suke baiwa dalibai horo a makarantu. Sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar namu. Sannan kuma za mu jarfi filin mu na kwalama. Sai ku kasa kunni don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana.
An aji barkamu da sake saduwa da ku. Yau dai an aji mun nausa zuwa garin Bauchi inda za mu tattauna da mutanen Bauchi. Yau muna tare da malamin kuma comrade Hassan Traki sai kuma Rahinatu Aliyu da kuma Alhaji Shaibu Adamu da unguwar Jaja da ke cikin garin Bauchi inda za mu tattauna da ku akan dangantaka tsakanin dalibi da kuma malami musamman a bangaren horo hukunci ga dalibi. Barkanku da zuwa. Ba ku garin da muke na zagaye ko ina da ko ina musamman wanda suke sauraron mu a cikin shirin namu na yau da gobe. Yau mun fara da garin Bauchi saboda kokarin da ƴan Bauchi suke yi wurin kira da kuma shiga cikin shirin namu na yau da gobe. To kamar yadda na gabatar za mu yi wannan shirin namu ne akan wato horo ko kuma hukunci dalibi a makaranta inda akan samu akasi da kuma rashin jituwa tsakanin iyaye da kuma malaman makaranta. Farin fara da wanda abin ya shafa kai tsaye wato su malaman makaranta inda su aka daura wa alhakin kula da su ɗaliban fasu ilimi har ma da tarbiyya. Malam Ifan Shaki a matsayin ka na malami, malam makarantar primary ko secondary?
Malam makarantar primary.
To kenan kana fama da ɗalibai kananan yara ƴan kimiyya? To ya aiki ne?
Alhamdulillah.
Tumalan a game da maganan horaswa, yaya tsarin horar da ɗalibi yake a cikin tsarin koyarwa?
Sa'udu Lillah ne shi kan wakili Bismillah Rahman Rahim. Da farko na martanci da zuwa fatar jihar Bauchi kuma da mamu a sama da karfan baki.
Haka ne aiko na so ne na? Na kuma tar Bauchi? Kin kwanci da ina? A'a, haifar ma da ita raba.
Game da tambayar da kika yi min akan abin da ya shafi horo wa ɗalibai a makarantu na gwamnati musamman filin muna a ƙarƙashin gwamnati ne shi ne. A gaskiya a halin da ake ciki a yanzu kusan zan ce miki wanda abu yana kokarin zama tarihi. Dalilin da ya sa na gaya miki haka ko shi ne akwai ƙungiyoyi wato na duniya wanda suka yi sha akan wannan horo da ake ba wa ɗalibai musamman horo da ya zama da matsalolin da muke samu tsakanin mu da su iyayen yara inda mu muke riƙe da ɗalibansu shi ne gaskiya iyayen yara ba su taɓa mu goyon baya wajen ganin musamman an turo mana ɗalibai a kan lokaci ko kuma ya zama sun taya mu ba da horo wa yaran wato sai dai gwargwado wanda yaro zai zama yana shakkar yake zuwa makaranta ko zai wani abu na rashi a makaranta. To abin da ya sa na sani kuma mu samu goyon bayan iyaye shi ne iyaye sun turo mana ɗalibai kusan mukan iya yaye ɗalibi tun daga aji ɗaya har matakin aji shida ko aji daya na junior secondary school har zuwa aji uku wallahi kun yayi dalibi ba musamman wannan halin shi ba a ka'ida ko ya kamata a ce ma'aiki da dinga zuwa lokaci yana tambayan halin da kansa yake ci wannan zai kara mana karfin gwiwa na cewa shi yaron ne zai aikata wani kuskure zai tunani mahaifin sa zai zo ya bincika ba tare da an sanar da shi cewa ma zai je
kuma malami ya san gidan shi ya san mahaifin sa
kawai har yanzu magana da nake ga miki cewa a kowane register na aji da ki je ki samu mun sa yaran sun kawo mana ainihin lambar waya na mahaifin su ko na wasu magabatan su wanda kusan kode shi mukan yi wannan lamba domin mu san halin da yaro yake cikin da zuwa da kuma matsalar da ya kamata a yi da kuma abin da ya hana shi zuwa makaranta. To amma duk da haka wani lokaci da ake samu ana magana da su amma ba za ka san su ba. To wannan gaskiya kalubale ne da muke samu muke fuskanta kwarai da gaske mu malaman makaranta tsakanin mu da su iyayen yara. Wannan rashin goyon baya yana sa yaran su samu mummunan tarbiyya ko su gurɓace domin in an kawo mana su don abin da muka sani shi ne mu ba su ilimi daidai gwargwado mu ba su tarbiyya daidai lokacin da aka ba mu su suke hannunmu daga lokacin da muka sallame su to tarbiyyarsu da kula da su ya bar hannunmu amma yau inda a ce muna haɗa kai da iyayen mai yiwuwa wani lokaci iyayen ma za su zo ɗaukan su za su zo su gaisa da malamai amma gaskiya mafi akasari shi ne ko ɗaukan su ka zo yi in sun tsaya a gidan yara sun fita shi kenan ba ruwan su da malamai.
Shiga shi muna magana ne akan horo da ake bayarwa a makaranta wani lokaci. Shi za ka ga an wuce gona da iri inda akan kai ga an taɓa lafiyar yaro ko wanda yake kawo hatsaniya da rashin jituwa tsakanin iyayen da malamai. To na ka ganin a rubuta doka na koyarwa ina ne daidai hurumin da aka ce nan ne ya kamata a ce an iya horar da yaro ya kai haka wato iyakar horarwa.
To alhamdulillah kamar yadda kika tambaya lallai a baya karatu suna yin horo mara kyau ko horo da ya dace ga ɗalibai amma kasancewar kullum ana samun ci gaba na rayuwa mun samu horo da wasu ƙungiyoyi na ƙasashen na duniya sannan duk yawanci ne zaki gyara shi ana zuwa kamar ina ake kiran
ƙara wa juna
sani
ko kuma ƙara horo
yawwa to ko horo dai mukan je akan mukan samu horo wani lokaci ma da samu wasu kungiya ne suka zo suka daga wani wuri haka su don su bada horo akan abin da ya shafi hukunci ko kuma ainihin abin da ya kamata a ce malami ya yi wa ɗalibi don a yanzu magana da nake ga miki shi ne ita hukumar ilimi ta jihar Bauchi ko ta ƙasa ba ta amince da a dinga yin horo wa ɗalibai wanda yake ko wani yawanci iyaka ba.
To ina ne iyaka?
Yawwa iyaka a nan sai muka ɗauko matsaya muka daidaita akan cewa ya dace idan ɗalibi ya wani abin da ba daidai ba a dubi irin hukuncin da ya kamata a yi masa irin laifin da ya yi idan laifin da ya yi yana da girma sai muka haɗa hukuncin da nemo iyayensu sai mun gayyato iyayensu domin a haɗa kai a samu mafita idan kuma hukunci ne wanda za mu iya ba da horo a wannan lokaci mukan yi amfani da dama na wani abu da muke bukata da shi a wannan makaranta ko ce yaro zai iya kawo ko aizar wato abin wanke bayan gida kenan ko alli ko tsintsiya da dai makamantansu wanda ba za a ɗora ma yaro nauyin da iyayensu za su galabaita ba.
To kina nufin kenan ba a duka?
Kusan gaskiya yanzu ba a cika yin duka ba saboda wani lokaci baka san irin lalurar da yaro zai shi ba idan yaro zo da wani lalura ka je sau ɗaya sa ka masa bulala ɗaya biyu sai ka ga ya shiga wani hali. To wannan kan kawo saɓani tsakanin mu malamai da su iyayen yara wanda kusan har an samu gajin hakuri a kai ga hukuma ko kuma su shugabanni su shiga.
To mai unguwa malam Shaibu ku ne iyayen yara kuma yawanci da ku aka samu matsalan yayin da yaro ya ruga da gudu gida ya zo ce muku malami ya da ke yi abinda kawai za ku tambaya shi ne yayi na ya da ke ka a nuna maka kuma ku gargaɗo makaranta ya kan kai ka ko dai ku rama ma yaron a nan kai tsaye ko kuma ku kira hukuma wato kila ɗan sanda su zo su ki ɗauki malamin na kila a makaranta a hali mara kyau a je a muzuna mashi ko a tozarta shi ya za ka ce.
Salamu alaikum. Kika ana samun matsaloli da yawa makarantun kuma duka sun fiye da laifukan nan ya ga iyaye wallahi mu iyaye mu ne muke son mu ko mu ta san yayan mu ko ba san yaya wallahi abin da duk bata karfiyar mu ce yanzu so da yawa mu fita na kaga kamar lokacin karfe 8
bakarin bakwai da riki bakarin tara ni iyaye mun san yana na zuwa makaranta amma ba zan tsaya mai treatment din sa ba don yaji makaranta kan lokacin da ake bukata ko ba sai ba na sha zuwa kofar makaranta an gomban ko kofar ba sai kam yaro ya sun tsaya kofar kuka fita suna gurin mulala
saboda sun zo makaranta a makare
kuma dole na musu nan duk saboda ya rubuta amma hakika iyaye har yanzu bai kana mataki
har yanzu dai iyaye suna
zuwa makare wallahi gobe wallahi na gama jawo yau ma na gama jawo kace tafar darbi ya shi kitar sura kwata zai makaranta shi kai ka iya ka dai har yanzu sai ya ba baban baban ma din da bin kaya da wuri bane
wato shi na kara nauyin kamar da ka faɗa cewa ku iyaye
ku ne masu nuna duniya yana gidan muna kallon da yanda ake ni ba mu kan tambo ko ba kun fahimta amma lokacin da yan umar kanin su kai ko ba ta ne ba lokacin da duniya ta zo lafiya da dina wayewa to adinan ce ke da su mazan karanta da kuma mai da wuri kan abin da san umar ron kan lokacin samu ba da yaro mai shafi makaranta
kuma to da akari ku mallu ka
wannan kai mun so in ya dawo tare din nan sai ya sai kai da ina zuwa gida sai kai don ba ni mun so ko ni rana mallam muhammad jawo kine ne sai shi bude makarantan gomman a ya tashi makaranta sai zo kuma ne su ne katina sai sanin shi yaro ta su na su gida kuma ne kai don na zuwa tare da gida ne da ba
yana da kyau abin da yasa nake yana da kyau wani idan ya je aji da yunwa ba fa abin da zai gane ni ki wallahi malami zai gama rubutun sa da kai fita
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin cigaban tattaunawar.
To wannan dawo bangaren kamar ni ta ce ya kamata shi malami ya fahimci ya daliban sun ciki kuma ya fahimci waye ce waye ne shi ba shin kana ganin duka wannan nauyi ne ya rata akan ku?
To malami shi ne mai kula sosai. Shin da mun kula aka ba shi aikin sa shi ne kula. Lalle wani lokaci kamar da ta malama ta yi magana ana fahimta yanayin yaro zare shi da kazar-kazar din shi ya canza. To ba za mu yi gane ne wani a cikin shi ba saboda akwai jinya. Wani lokaci yaro kan tashi da dan mace shara amma dai da zai iya zuwa makaranta. To lalle wani lokaci akan tambaya so me yake damun yaro amma kamar yadda ta faɗa cewa idan an koyar da yara darasi in ba su iya ba ana musu duka. To na ga kamar duka ne ma zuwa musamman a jihar Bauchi aka saka akan irin wannan. Kuma
jihar Bauchi ne kada
idan ina ga miki jihar Bauchi ka zo kuma magana ne kuma a
kan jihar Bauchi ne iya ka ta to abin da shi ne fada ne
da ka mu yanzu dai ai matakin hukumar ilimi ta jihar Bauchi gaskiya doka ne dan yaro da iya da iya koyon darasin ka ba hukunta shi da bulala bulala ba ta yaro da iya darasi ko ya koyi ko ya samu ilimi akwai hikima da ake ji shi ne muke ce mata wani method of teaching idan kana da wannan network din na koyarwa kamar hikima kenan da Hausa ko
koyarwa
idan kana da wannan cikin sauki za ka ga ɗalibai suna ƙaunar ka wani lokaci za ka ga in malami bai iya sakewa da jama'a da ɗalibai ba haba-haba suke yi ya fita daga ajin wanda suka fi sha'awa da shigowa to haka ya faɗa kowane ɗan adam da bayar da Allah ya masa kuma kowane ɗan adam da irin yanayi da Allah ya yi shi wani mutum ne mai sakin fuska wani kuma mutum ne mai ɗaurin fuska kuma haka ya Allah ya yi shi bayan da amma dai yana da kokari wajen ya shiga ya koyar da dalibai amma dai ina tsalo balantin ita malama akan wannan malami da take yi bugu da yara
malamin na nan to har shiga aji suke yi wannan har kuma shiga aji su yake suke yi idan an
ce ba fa yana sauraron wannan aji namu na yau da gobe dan an kawo karin
da jama'a
kamar mutane shi na malami wani horo ne yake aiki da ɗalibi kai a matsayin sa na malami wanda ya dade a cikin harkar
gaskiya yanzu horon da muka shiga wa ɗalibi
wanda kuma yake aiki
ya fi aiki shi ne da yaro ya shigo ya yi wani abin da ba daidai ba mu nuna maka wani ka ta fara cire a makaranta mu shi ta shara
so
ta shara ta shara ta shara ta
shara
ta shara
ta shara ta
shara ta shara ta shara ta shara ta shara ta bokatai ne wasu ne mai musashi da gindin famfo ɗigo ruwa ya zo ya yafa na sun saboda kan kura ma ya tashi
wani shi ne ga abokan karin
eh na gina ala karatu sa da ya ce shi da jara wani ce goma ba ya ce wani ce goma
ba wani ce goma ba wani ce goma ba wani ce goma ba wani ce goma ba wani ce goma ba wani ce goma ba wani ce goma ba wani ce goma ba wani ce goma ba wani
ce goma ba wani ce goma ba wani ce goma ba wani ce goma ba hanyar da suna jin takaicin a sasu abu sauran kawayen su ko ƴan uwan su
ta lauta ya in ma ta ne da wato wani abu da masa ruka
ko ta fi dauka abin da zai sa su dan yaran
su wuri sauran da bangaren uba a wani shawara za ka ba iyaye don duk da yake an san shi akwai malaman da suke wuce gona da iri ko kuma da suke dauko matsalolin su na gida ko da shi cikin makaranta su huce akan iyaye amma sai amma duk da haka akwai wanda suke yin horon tsakani da Allah ne domin su kawo gyara wani kira za a yi wa iyaye
to lura musu kuwa lalle ya kamata malaman makarantar su zamo abokan kudin su da kowanne da sun kaje abubuwan da yake tafiyar da yaran su daga maka kamar wannan a shekara kamar ke chan communication of kan su ba wani matsala da yake faruwa amma an ba ba haka amma inda yake tafiyar su ko da yake an fara samun da sauki amma tabbas dole ne iyaye mu iyayenmu mu tashi mu hubba ka mu sa ido kan ƴaƴan mu sun ka zuwa neman ilimin na ala kulli hali sun ne kin ci sun ne kin kun da mun yi san kwanar su kin kuma su rinka dingina ma malamai makaranta su rinka martaba su a inda duk su ga su rinka martaba su hakan aka sama kan zo hakika ta san zai to amma babu haka abin da zai mai kyau kuma kan mazin ne ya damu mu kowanne lokaci
sannan kuma ana wa karin bayani da zan yi shine duk mahaifiya a bangaren mahaifiya ya zama tana kulawa da kidan yaron su zuwa makaranta da kuma yanda malamai ya faɗa bugu da ƙari uwar gida ke cikin san lokacin da lokacin da daga ranar farko da kai ɗanki zuwa makaranta kin san karfe nawa ake shiga aji kuma kin san karfe nawa ake fita bugu da ƙari shine uwar gida ba abun da ya malami ya kusana a rayuwarsa ya ga yaro ya zo lati a makare wato saboda yana mayar musu da komai baya domin ne komai baya zai iya kasancewa an ce karfe 8 malami zai fita zai shiga aji ya zama yaron shi ya zo 8 da rabi ko 8 da kwata a wannan lokaci malami ya shiga aji har an kira suna an fara darasi sai a ce ga yaro ya zo kun ga an raba hankalin malami kashi yana kokari ya ce zai ba mu wannan yaro da bai zo da wuri ba zai ba shi horo sannan kuma yana kokari ɗan wanda suka zo da wuri su ma a koyar da su su fahimci menene ya kawo su ko uwar gida yana da kyau abinda zan ba da shawara a nan tun daga dare su dinga adana ma yara kaya tun da sai suka haife su ba lalle ne yanda kike so su yi miki a lokacin da kike so ba yana da kyau daga dare an yi sallan isha kowa ya harha ta takardun shi a wuri daya socks din shi sandal din sa uniform din shi switch paka mishi a wuri daya gari na wayewa in ma kini ce ba ne tashi da wuri ba bayan kini sallah ko koma kika iya makara to in Allah ya hore miki flag ki zuba musu ruwa ki zuba shi ku mu ki zuba shi a flag din nan ko ku ki dan dafa listin din ki zuba a flag din nan idan ba ki da shi kula ba dai gidan mutum da zaka ce ba ka da kula a zamanin yanzu za ki yi ki kukkulle a leda din ruwan zafi ne ki kukkulla ki rufa a kulan nan ki sake dokan wani zani ko bargo ma akwai masu sawa bargo haka in aka ajiye kula sai a dauki bargo a gudun gine Allah ya shi gani samu kayan ki da gine idan kika sarrafa ki haka da daddare to gobe da safe dai ranki sami shi sanyi kamar kawai da yawa kiki sallin yara da
an ko rage zaman
madalla idan akwai gumanan da za ki sarrafa kin da yake bace su da wanda ba za su makara ba in ki so an tashi tara sai su dawo su ci gumanan su ki kada su da wuri kafin a jawo wani damuwa da ba
kan da ne ma wanda ba sa dawo a tara ina ga
ana ba su kare ko yanzu kamar
wani ba mu bane su
ci ko yanzu kamar wasu yanzu kamar wasu kunun zaki ake dan kulle musu a dan gora idan suka je za su sha kunun zaki su su dawo har a tashi ba su da matsalar sai sun ci wani abu mai nauyi wani wa inji wasu suka ce maka ci abu mai nauyi yana kake maka jiki to sai a ba su mara nauyi dan mara nauyi to za su iya in sun sha su je ku ka ba su mai dinin su da zafi dan waro ne maka anji su kula musu abin da ya samu a gora su kama hanya su tafi ma baba su sun da break baba ba su zama gabaki ɗayar wuni da yunwa ba
to ran kuma wurin malamin inda zai rike mana shi wannan tattaunawa da muka yi a matsayinka na malami wani irin shirya za ka yi iyaye domin su fahimci irin horar da kuke wa yara su kuma ba ku goyon baya
kira da zan yi ga iyayen yara shi ne na farko muna neman su ba mu goyon baya su ba mu haɗin kai wajen ganin sun yi ƙoƙarin turo mana ɗalibai da wuri na farko siya na biyu kuma shi ne su taya mu kiwon waɗannan yara lokacin da muka zo muka ce mu za mu ba su tarbiyya a makaranta to in ba mun samu goyon bayan iyaye ba tarbiyyan ba zai samu na ƙarshe shi ne su iyaye sun san halin da ‘ya’yansu suke ciki wani ya san taurin kan ɗansa wani ya san cewar ɗansa ba ya jin magana amma shi babban burinsa shi ne ya tattara shi ya wurga shi wurin malami kuma kar malami ya taɓa shi to abin da nake kira shi ne ku iyaye ku zo mu haɗa kai domin mu gudu tare mu tsira tare idan yaro ɗaya ya ɓaci duk community ko zan ce ko garin gaba ɗaya za a iya sa al’umma za su samu ina kira da su iyaye da su yi duba a wani ɓangare guda na lokacin da yaro ya zo an mata hukunci wanda suka ga ya wuce gona da irin kar su ɗauki hukunci a hannunsu ko su ɗauki doka ita kanta makaranta ba a rasa irin wannan barburgun malami daga lokacin da malami ya kuskure kuma ita makaranta take fara ɗaukan mataki na farko a kan shi kafin iyayen ma su zo
ita hukumar makaranta ta fara daukan mataki akan shi malamin da yau na Abuja ta san babu yi ba don baya da cikin doka idan iyaye yara kuma suka yi gajin hakuri suka zo ga matakin da makaranta take dauka hukumar makaranta take dauka su kuma sun zo da sabanin hukuncin hukuncin da ita hukumar makaranta take dauka akan malamin don haka wani lokaci idan an zo sai a samu sabani baki daya cewar su shugabannin malamai shugabannin makaranta ana nuna musu cewar basu ma san me suke yi ba tunda matakin da suke dauka ba daidai ba kuma su suka san malamin su suka san irin hukuncin da ya dace su yi maka halama har sai ya fi ji a jikin ta akan akan ake shan kashi wurin kuma to saboda haka ina kira da su iyayen yara da su dinga hakuri domin babu wanda za shi ya hakuri a ce domin nasara ba hakuri nasara ne a kodi yaushe idan suka zo muka haɗa kai za mu gina yaran nan kai suka fi gina lafiya insha Allah.
Kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a birnin Kumasi Ghana Hauwa Abdul Karim Young Pioneer da bakuwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu.
Wayo Allah duro.
Sau jama'a a shirin mu na kwalama kuma Aja Zara Fatima. Ba mu san abincin da yau za ta muna ba. Yau wani abinci taki muna.
Gaskiya ina so abincin miya sosai. Na fi yadda fa abincin miya yafi irin shinkafa shinkafan nan. So ina best another best food da ni miyan kwakwa. So miyan kwakwa na need fresh kwakwa na need
san mutanen ba kowa ya san ana daukan kwakwa ai miya ba kamar Najeriya haka kwakwa ana ci
really
idan an dafa kwakwa sai a zama ana cin shi haka wani ma dan yin haka suke ci mu gane kawai muke daukan kwakwa mu cire mu yi miya da shi so ya kamata ki mana shi yadda kowa ke duniya duka da sai da ake kwakwa.
Okay, so miyan kwakwa kana ni yake miyan kwakwa nani na sai ina ni kwakwa farko let me list the ingredient ki ni kwakwa ki ni namadi ki ni tomatoes albasa tankwa ina so momoni ya suke ce momoni
momoni kifi mai warin
kifi mai warin amma ba wai wari bane dadi ne shi sa farko ka dafa kwakwan nan in ka dafa kwakwan nan yayi taushi shi ka tace shi cikin yake kira
soni ruwa matachi
shi ka daka in ka daka kwakwan ka bari ka daka shi da kyau in ka daka was kana daka wannan kana zubki naman ka kuma isa in ka daka ka kawe nan shi ka zo ka dama kwakwan nan in ka dama shi da kyau shi ka tace in ka tace
ka cire diyan
ka cire diyan nan ka cire diyan nan guda in ka kawe shi ka dama shi da ganye shi ka dama shi da kyau ka sa ruwa ka dama kamar mashi bawon nan shi ka jigife shi ka tace shi su biyu ko su uku in ka was naman ka na kan wutan nan
na fahimce ki wato idan ka tace ka tabbatar ka cire kullun kwakwan daga jikin
duka ka cire kullun duka sannan abinci da jiki sauran kuma ka mashi shi da annunka ka aje shi gefe sannan ka duki ruwan ka tace in ka tace shi ka kuma tace shi su biyu saboda su dai wannan in baka tace su akwai ni kasa baki da ke sauran kasa ya shiga cikin miyan ka ka ci kasa idan ka tace shi kamar su uku shi ka zuba shi cikin naman ka dake kan wuta kake zabke wannan shi ka zuba shi ciki in ka zuba ka kare shi ka kawo tomato sun ka nan ka sa ka dibiya su kai ka wanke su fa ka dibiya su kai yadda fu shi ka cire ka nika shi ka kuma sa shi shi cikin miyan kana bisa was ina kan wutar nan ka gan kamar in ya nuna kaga man nan duka ya zo bisa kan miyan kwakon ka yayi ready kenan na'am
shi da me ake cin shi
shi kuma zakai ka cin shi da sukura ni na ina so sukura sosai zakai ka cin shi da sukura zakai ka cin shi da tuwon shinkafa zakai ka cin shi da tuwon gari eba amala duka dai any swallow duka zakai ka cin miyan kwakon ka da shi
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da wadda ta daidaita mana sauci kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.